إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما سكلم أولا لوكتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا أيها الله سبحانه وتعالى قوديا لإساك بام داما يأرى من لوكتي muka ga wannan wata mai albarka a cikin wannan shekara ta 1441 wanda muka saba haduwa domin bitar alqur'ani mai girma, wanda yana daga cikin abinda aka sani shine wannan wata ne na alqur'ani, wata ne da Allah subhanahu wataala ya zabi ya saukar da alqur'anin sa a ciki, ya saukar da shi a baitul izza a cikin wannan wata, kamar yanda ya ambata a cikin suratul baqara, shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an. Sannan Allah ya zabe shi ya zanto shi ne watan da zai fara yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayin alqur'ani a cikin sa a cikin daren lailatul qadri, kamar yanda yace inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ubangiji subhanahu wataala ya saukar da wannan alqur'ani ga Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya zanto tunatarwa da fadakarwa da wa'azi ga al'umma, ga mutanen duniya gaba daya. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaba masa wannan wata ya zanto wata ne da zai rika bita alqur'ani a cikin sa, kamar yadda ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhuma, yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana bita alqur'ani tare da mala'ika jibril a cikin kowane yini na a cikin wannan wata na ramadan a shekarar da Allah ya karbaran sa, ya zanto sun yi bitar sa sau biyu. Saboda haka wannan wata ne na alqur'ani, duk abinda mutum yake ciki to yana da kyau idan wannan watan ya zo ya shagalta da alqur'ani wajen karanta shi da kiyaye dokokin sa da bitar sa da ta'ammuli, wato tintintini cikin ma'anonin sa. Saboda haka muna yi wa Allah godiya da yake bamu dama har yanzu mu hadu domin karatun alqur'ani da kuma bitar ma'anonin sa, domin fatan Ubangiji subhanahu wataala ya samu daga cikin waɗanda alqur'ani zai ce ta ranar gobe kiyama. A wannan shekarar, kamar yadda aka sani, za mu tashi a farkon suratul anbiya. A gabanin mu shiga cikin karatu akwai ƴan uwa da aka yi wa rasuwa, wanda ya kamata mu gabatar musu da ta'ziya ta wannan kafa. Akwai Alhaji Ali Abdullahi, ɗan uwan Alhaji Yusuf Abdullahi Alhaji Yusuf Fantiya, Allah ya masa rasuwa jiya Juma'a. Hakanan akwai Alhaji Baban Turai, mahaifi ga su Umar Babba, wanda shi kuma Allah ya masa rasuwa ranar Talata. Akwai Alhaji Ibrahim Nasidi mai tasa, sarkin Alhaji Usman Baita, shi ma Allah ya masa rasuwa ranar Juma'a. Akwai mahaifiyar ɗan uwa Tijjani Hassan Gwale, wanda yau ta Allah ya mata rasuwa yau da safe. Akwai mahaifin Shehu Bala Kabara, wanda shi kuma ya rasu yau kwana hudu. To dukkan su muna yi musu addu'a, Allah subhanahu wataala ya gafarta musu, Allah ya yafe musu, Allah subhanahu wataala ya haskaka makwancin su, ya haskaka kabarin su, wajiji ya sa aljanna ce makomar su, abinda suka bari a baya kuma Allah ya alkinta musu shi, wajiji ya sa su cikin tubabbu wadanda zai karbe su ranar gobe kiyama. Za mu fara daga farkon suratul anbiya. Bismillah malam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس حين غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.
نعم سورة الأنبياء wannan sura magabata sun kira ta da wannan suna suratul anbiya ya tabbata a cikin sahih al-bukhari hadisin abdullahi dan mas'ud yake cewa banu isra'il wal kahfi wa maryam wa taha wal anbiya kunna min al-itaq al-awwal wa kunna min tiladi yake cewa surat banu isra'il ila nufin suratul isra da suratul kahfi da suratu Maryam da suratu Taha da suratul Anbiya dukkanin su suna cikin dadaddun wato haddata ta farko suna cikin haddata da dadiya ta farko anan hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya ambaci wannan suna wannan sura da wannan suna suratul Anbiya banda wannan suna ba a santa da wani suna ba daban sai wannan suna suratul anbiya menene dalilin ambacanta da wannan suna suratul anbiya yana iya yiwa ya zanto dalilin da yasa aka bata wannan suna kasancewar a cikin ta an ambaci sunayen annabawa 16 tare da kuma ambatan Maryam alaiha salam babu wata sura da ambatan annabawa yazo da irin wannan adadi a cikin surorin alqur'ani in banda suratul an'am suratul an'am a cikin ta an ambaci annabawa 18 tun daga fadar Allah wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi hazwa wa yunus wa lutan wa kullam faddalna ala alalamin annabawa 18 aka ambata a cikin suratul an'am to in ya zanto suratul anbiya ta riga yi suratul an'am sauka to kaga suratul anbiya ta riga ta cancanci wannan suna na suratul anbiya tun gabanin saukar da suratul an'am da kuma suratul an'am ta cancanci sunanta na suratul an'am saboda a cikin ta an ambaci hukuncen al'an'am sai zanto babu wata wani suna da tafi cancanta a kirata da shi kamar al'an'am wato dabbobin ni'ima wanda a cikin ta aka ambaci hukuncen su sannan kuma idan aka lura shine suratul al'an'am an ambaci annabawan ta fuskar jero sunayen su ne kadai kadan ne daga ciki aka ambaci tarihin su kamar Nabi Ibrahim alaihi salam amma da yawanci an ambaci wato sunayen ne kawai sabanin ita wannan sura suratul anbiya an ambaci wani bangare na tarihin waɗannan annabawan saboda haka sai zanto tafi cancanta da suratul anbiya saboda suratul an'am Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya kirawo ta da suratul zikir bayan suratul anbiya ya kira ta da suratul zikir saboda a cikin ta Allah subhanahu wataala ya ambaci az-zikir wato wanda shine wa'azi da wahayi da Allah subhanahu wataala ya saukar wa su annabawan Allah subhanahu wataala ya ambaci az-zikir a gurare daban-daban a cikin wannan sura tun daga farkon ta har zuwa kusan karshen ta inda Allah subhanahu wataala yake cewa ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun laqad anzalna kitaban fihi dhikrukum laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun hadha dhikru man ma'iya wa dhikru man qabli wa dhikran lil muttaqin wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun saboda dukkan waɗannan ayoyi zamu ga sun zo a cikin wannan sura kuma dukkanin su an ambaci su kalmar az-zikr wannan yasa Ibn Taymiyyah ya kira ta da wannan suna suratul zikr wannan sura sura ce makkiya bil ittifaq wato babu sabani tsakanin malamai akan cewa sura ce da aka saukar da ita a Makka kafin hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin malaman tafsiri sun nakalto ijma'i akan cewa sura ce makkiya kamar irin Ibn Athiyyah cikin tafsirinsa al-Muharrar al-Wajiz da Qurtubi a cikin tafsirinsa al-Jami' li Ahkam al-Qur'an da Ibn al-Jawzi a cikin Zad al-Masir da Abu Hayyan al-Andalusi a cikin tafsirinsa al-Bahr al-Muhit da al-Biqai a cikin tafsirinsa Nazm al-Durar da sauran malamai da dama sun kawo mutun cewa wannan sura babu ko babu wato sabani akan zamanci wata sura ce makkiya a jerin saukar surori ita ce sura ta 71 ita ce sura ta 71 ta sauka bayan suratul sajda hamim ta kuma sauka gabanin suratul nahl saboda haka tana daga karshen surorin da suka sauka kafin hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama adadin ayoyinta a lissafin mutanen Madina da Makka da Sham da Basra adadin ayoyinta 111 a lissafin mutanen Kufa kuma 112 a babban jigon da wannan sura take magana akan sa shine wato da'awar annabawa duka ta hadu akan abu guda shine tabbatar da bautar Allah subhanahu wataala shi kadai da gujewa hada wani abu tare da shi dan duka annabawa abinda suka zo da shi. Haka wannan sura shine babban jigon da wannan sura take dauke da shi shine annabawa duka sun hadu akan kira zuwa ga kadaita Allah subhanahu wataala da kaucewa hada wani tare da shi. Daga cikin irin abubuwan da ta kunsa akwai gargadi da ta game da tashin alkiyama ta cewa wani abu ne da tabbas sai ya faru sannan kuma yana nan kusa ba da dadewa ba sannan kuma ta kunshi bayanin wasu shubuhohi wasu rudani wanda mushrikai suke kawowa dangane da manzo sallallahu alaihi wa sallama da da'awarsa da kuma mai da martani akan su sannan kuma ta kunshi lallashin annabi sallallahu alaihi wa sallama game da abinda mushrikai suke fada akan sa sannan kuma ta kunshi fadakarwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma nuna wa mutane cewa shi ba wani bane face kamar sauran manzanni yake da Allah ya aiko face kamar sauran manzannin da Allah subhanahu wataala ya aiko sannan kuma daga cikin abin da ta kunsa akwai wato fadakarwa akan cewa abin da ya samu al'ummomin da suka gabata ya same su ne saboda ƙaryata manzannin Allah subhanahu wataala da suka yi sannan kuma sai kafa dalili bisa kadaitakar Allah subhanahu wataala da kuma cewa kudararsa kudara ce da ta kewaye ko ina da ina sannan daga cikin abin da sura ta kunsa akwai ba da labarin annabawa ciki an ba da labarin annabi Musa da Harun a ciki an ba da labarin annabi Ibrahim an ba da labarin annabi Lot an ba da labarin annabi Ishaq da Yaqub an ba da labarin annabi Nuhu da Ayyub an ba da labarin Dawud da Sulaiman da Isma'il da Idris da Yunus da Zakariya alayhi wassalam duka labarin su ya zo a cikin wannan sura sannan a cikin wannan sura akwai wato jan hankali zuwa ga sanin girman sha'anin alqur'ani da nuna wa mutane cewa alqur'ani babban ni'ima ce da Allah subhanahu wataala ya musu da kuma shi kansa manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa shi ma ni'ima ce babba da Allah yayi wa wannan al'umma sannan kuma rahama ce ga halittu gaba daya sannan kuma a cikin wannan sura akwai bayanin wasu daga cikin sharuɗan alkiyama da sharuɗan alamomin tashin alkiyama da kuma abubuwan da ta kunsa na ban tsoro da bayanin yadda mutane za su zanto daban-daban a cikin wannan rana sannan kuma wannan sura ta kare da maganar sunnar Allah subhanahu wataala daga cikin sunnoninsa waɗanda ba sa sabawa ita ce cewa ƙarshen kyakkyawan ƙarshe yana ga masu imani cewa masu imani su ne suke cin nasara daga ƙarshe sannan kuma sai magana akan saƙon annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma matsayinsa game da makiyansa wannan a dunkule su ne abubuwan da wannan sura ta kunsa Allah subhanahu wataala ya bude da cewa iktaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun lokacin yi wa mutane hisabin su ya kusanto alhalin suna cikin gafala suna masu bijirewa an bude wannan sura da wannan jumla ce mai dauke da usulubi wanda yake mai ban mamaki ba irin wanda aka saba ba domin an bude ta da wani usulubi wanda yake dauke da jefa tsoro a cikin zukatan waɗanda ake wa gargadi, a ce to lokacin yi musu hisabi ya zo kusa, ya matso kusa, iktaraba linnasi hisabuhum, lokacin yi wa mutane hisabi ya matso kusa, ya kusanto. A nan kalmar al-iktirab tana nufin al-mubalaga fil qurb, tana nufin tana nufin cewa lokacin ya matso kusa da gasken gaske. Wato an yi amfani da kalmar ifta'ala don a nuna tsananin kusantowar shi wannan lokaci, wanda yake nuna cewa abin sai ya faru ba makawa. Sannan kuma abinda ake kokarin ko abinda ake nunawa a nan shine karancin lokacin da ke tsakanin mutane da lokacin da za a yi musu hisabi, wato ba lokaci bane mai tsawo, lokaci ne wanda yake dan takaitacce. Ubangiji subhanahu wataala yana cewa mutane lokacin yi musu hisabi akan ayyukansu da suka aikata a duniya ya matso kusa. Hisabi anan ko dai ya zanto ana nufin ranar hisabin, wato ana nufin ranar hisabi, kuma abinda ake nufi da kusantowarsa shine a gurin Allah subhanahu wataala ba abu ne wanda yake nesa ba, abu ne na kurkusa, saboda abu ne da tabbas sai ya faru. Kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban, suna ganin sa da nisa amma mu muna ganin sa kurkusa, saboda haka kurkusa yake a gurin Allah. Ko kuma idan aka yi la'akari da abin da ya riga ya shude na rayuwar duniya, za a ga cewa abin da ya saura dan kadan ne, saboda haka kaga ya kusa. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu'ithu ana was-sa'a ka hataini, an aiko ni tsakani na da alkiyama kamar waɗannan yatsu guda biyu, hadisin Bukhari da Muslim wanda suka rawaito daga Sahal ibn Sa'd. Annabi sai ya hada tsakanin ɗan yatsunsa guda biyu, as-sababa as-sababa wal wusta, manuniya da kuma ta tsakiya, ya nuna cewa tazarar da ke tsakanin yatsun nan guda biyu ita ce tazarar da ke tsakanin aiko shi da tashin alkiyama. Ko kuma ana nufin iktaraba linnasi hisabuhum, ana nufin kinaya ce akan kusantowar mutuwarsu, cewa mutuwarsu ta kusanto, domin idan suka rasu to za su ga sakamakon ayyukansu da suka aikata, wanda wannan yana daga cikin hisabi. Ko kuma ya zanto ana jan hankalinsu ne da tsoratar da su da cewa halakarsu ta kurkuta kusa, wato lokacin mutuwarsu tana kurkusa, ba daɗewa za su yi a duniya ba, kamar yadda ya faru ga kafiran Qurayshawa wanda ba jimawa a yakin Badar aka kashe manya-manyan su. Saboda haka kaga daga lokacin da aka kashe su hisabinsu ya zo kenan, domin za su fara ganin sakamakon abin da suka aikata. Ko kuma al-hisab ana nufin al-mu'akhadha, ana nufin kama su da laifi abin da suka yi na zanubai, kamar yadda Allah yake cewa in hisabuhum illa ala rabbi law tashurun, hisabinsu yana ga Ubangiji na da a ce kun sani, da a ce kuna sani. Don haka hisabinsu anan ana nufin kama su da laifuffukan da suka yi na zanubai. Saboda haka duk wannan yana daga cikin ma'anar iktaraba linnasi hisabuhum, wato hisabinsu ya kusa, ko dai kusancin na a gurin Allah ne subhanahu wataala, cewa duk yadda mutane suke ganin shi da tsawo a gurin Allah kusa yake, don haka abu ne da zai tabbata. Ko kuma ana nufin mutuwarsu, da zarar mutuwa ta zo musu shikenan. Ko kuma ana nufin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama da lokacin tashi alkiyama, idan aka yi la'akari da lokutan da suka riga suka wuce a baya, don abin da ya rage ba yawa. Ko kuma ana nufin kama su da laifi, duk wannan zai iya shiga cikin ma'anar iktaraba linnasi hisabuhum. Al-Imam As-Sa'di a cikin tafsirinsa Tafsirul Karim Ar-Rahman yana cewa dangane da ma'anar wannan gaba iktaraba linnasi hisabuhum, yace qaulani, akwai maganganu guda biyu na malamai. Ahaduhuma, magana ta farko, anna hadhihi al-umma hiya akhiru al-umam, cewa wannan al'umma ita ce karshen al'ummu. Wa rasuluha akhiru ar-rusul, manzanta kuma shine karshen manzanni. Wa ala ummatihi taqumu as-sa'a, kuma ga kan al'umma sai al-kiyama za ta tsaya. Faqad qaruba al-hisab minha bin-nisbati lima qablaha min al-umam, to haka in aka yi la'akari da wannan sai aga cewa hisabi ya kusanto, idan aka yi la'akari da sauran al'ummu da suka riga suka gabata, tunda wannan al'umma ta riga ta bayyana kuma akan ta al-kiyama za ta tsaya. Da kaulihi sallallahu alaihi wasallam, saboda fadarsa sallallahu alaihi wasallam bu'istu ana was-sa'ata ka hataini, an aiko ni ni da alkiyama kamar waɗannan yatsu biyu, wa qarana baina isba'ihi as-sababata wallati taliha, ya hada tsakanin yatsunsa biyu manuniya da wacce take kusa da ita. Qauli na biyu anna al-murada bi qurbi al-hisab al-maut, shi magana ta biyu shine abinda ake nufi da kusantowar hisabi shine mutuwa. Wa anna man mata qamat qiyamatuhu, wanda kuma ya rasu to kiyamarsa ta tsaya kenan. Wa dakhala fi dar al-jazaa'i 'ala al-a'mal, kuma ya shiga gidan sakamako bisa ayyukan da ya aikata. Wa anna hadha ta'ajjubun min kulli ghafilin mu'rid, kuma anan akwai nuna mamaki ga dukkan wani wanda ya gafala kuma ya kawar da kai ya bujire. La yadri mata yafja'uhu al-maut, bai san yaushe mutuwa za ta mamaye shi ba. Sabahan aw masa'an, da safe ne ko da yamma. Fa hadhihi halatun nasi kullihim, shi to wannan shine halin da duk mutane ke ciki. Mutane sun gafala, sun bujire, ba kuma san yaushe mutuwa za ta mamaye su ba, da safe ko da yamma. Illa man adrakathu al-inayatu ar-rabbaniyya, sai wanda Allah ya riske shi da kulawarsa wanda zai sanya masa tunanin lahira har koyaushe. Fasta'adda lil-mauti wa ma ba'dahu, yayi wa mutuwa tanadi da abin da ke bayan mutuwa. Sannan ya ce wa fi zikri hadha al-iqtirabi maslahatun lil-mukallifin, ce ambatan cewa mutuwa ta abin da hisabi ya kusanto akwai maslaha ga su kansu mutane. لأنه يكون أدعى لهم إلى تلافي الذنوب والتحرز عنها خوفا من ذلك. فمن وانا زي سا سيكو قرن كوشي وذنوبي سيكو قرن شواتو نيسانتر فادا واتكين تكين ذنوبي كدا وانا متوى تزوت الاسكيسو باتارد سنشريا با. لأك دم متمن دي سانشي و القيامة تنا كركسا فوانا زي ريجي دو غنبولي, kuma duk sanda ya ji ya yi laifi zai kokari ya tuba, da wannan ne zai ji dadi a zuciyarsa, ba zai karkata gaba ɗaya zuwa duniya ba, domin duk abinda ya samu matukar dai zai ta fito kamar bai ma samu ba. Duk abinda zai zo to kusa yake, kuma mutuwa babu makoma sai an yi ta, kuma mutuwar kowane mutum ita ce alkiyamarsa. Alkiyama kuma ita ma kusa take idan aka yi la'akari da kwanakin duniya da suka riga suka tafi, don haka abinda ya rage a duniya ɗan kaɗan ne. Allah ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum, lokacin hisabi yayi kusa ga mutane, lokacin hisabi yayi kusa ga mutane. Su waye mutane anan? Wasu daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan umum, cewa ana nufin duk mutane, kowa da kowa ake nufi. Daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan tafsiri akwai Ibn Jarir al-Tabari da Ibn Juzai da kuma ainihin da Ibn Kathir da sauransu. Wasu daga cikin malaman tafsiri kuma sun ce annas ana nufin kafiran Makka, da wannan shine zabin Al-Wahidi da Abu Hayyan da wasu daga cikin malaman tafsiri. Ibn Atiyya a cikin tafsirinsa al-Muharrar al-Wajiz yake cewa iqtaraba lin-nasi hisabuhum, wato wannan amun ne fi jami'in nas, ana nufin dukkan mutane, koda kuwa waɗanda aka nufa da maganar daga farko a wannan lokaci su ne kafiran Qurayshawa, waɗanda sauran ayoyin da suka zasa su zo gaba suke nuna haka. To amma kuma daga ƙarshe magana tana nufin kowa da kowa. Wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce annas ana nufin mushrikai banda mu'minai, domin su ake nufi da wannan maganar, don haka da su ake, wanda wannan shine ra'ayin Ibn Ashur yana ganin cewa duk inda kalmar annas ta zo ya ayyuhan nas a cikin alqur'ani, to zaka ga tana nufin mushrikai ne, tana nufin mushrikai, wannan yake cewa wannan shine harshen alqur'ani. Sannan gabar fadar Allah wa hum fi ghaflatin mu'ridun, su suna cikin gafala, alhalin su suna cikin gafala, suna masu bijirewa, suna masu cikin gafala a duniya, suna gabarin tunanin kusantowar alkiyama da kuma irin abin da Allah subhanahu wataala zai yi musu a wannan ranar, sannan kuma sun bijire ba sa ma tunanin lahira da abin da yake jiran su na hisabi, ba su yi masa kyakkyawan tanadi ta hanyar kyawawan ayyuka ba. Gafala, idan aka ce gafala ana nufin ya zanto ma baka tunanin abu, baka tunanin sa, baka kawo shi a zuciya, shi yake nufi da gafala. Shi ka gafala daga abu kaza, to baka tunanin sa, baka kawo shi a zuciya. Al-irad kuma shine kaga abu amma ka ki tsayawa kai la'akari da abin da yake ciki, kai sha kulatin bangaro da shi kamar ma baka gan shi ba, wannan shine gafala, shine irad, shine bijirewa. Akwai bambanci tsakanin gafala da bijirewa. Gafala ba ma ka kawo abu a ranka, baka tunanin sa, shi ake cewa gafala. Bijirewa kuma kaga abu, ka san shi amma kuma kai sha kulatin bangaro da shi, kai watsi, ka ki tunani a kansa, wannan shi ake nufi da ainihin bijirewa. Allah cewa hum fi ghaflatin mu'ridun, suna cikin gafala. Aka yi amfani da kalmar fi don a nuna cewa wannan gafalar ta riga ta kama su kwarai da gaske, ta kewaye su ta ko'ina, suna cikin matsananciyar gafala. Kai ka ce wato gafalar wani tafki ne suka shiga cikinsa, suka nitse a ciki, ko wani abu ne wanda ya kewaye su ta ko'ina, ta gaba da baya da sama da ƙasa. Saka kalmar fi tana nufin tsananin yadda gafalar ta riga ta kama musu zuciya, kuma wanda yake nuna cewa kafircinsu shi ya jawo haka, ma'ana sun gafala gabarin tunanin hisabi da kusantowarsa. A nan akan ce an bada na an ambaci abubuwa guda biyu, an siffanta su da abubuwa guda biyu waɗanda kowanne ba zai zama tare da ɗan'uwansa ba, wato kowanne na kula da ɗan'uwansa. Domin idan ka ce mutum ya gafala daga abu, to bai ma yi tunaninsa ba, bai san shi ba. Idan kuma ka ce ya bijire, to ya san shi amma kuma ya ki ɗaukan izina daga gare shi, to ya zaya lokaci guda a ce sun gafala, ma'ana ba su san abu ba, sannan kuma a zo a ce sun bijire. Kaga in sun bijire kenan sun san shi, sun san shi sai suka bijire, to kuma ya za a ce sun gafala? To shine malamai suke cewa anan an ambaci halinsu ne guda biyu, wato wani yanayi guda biyu wanda suka tsinci kansu daga a cikinsa. Na farko, yanayin farko shine yanayin gafala, shine yanayin ba su ma kawo abin a zuciyarsu ba ko a ransu, wannan shine yanayin farko. Sannan kuma bayan an faɗakar da su, an sanar da su sun sani, kuma sai suka bijire, sannan sai ya zanto bai musu amfani ba. Saboda haka kamar wasu matakai ne guda biyu, matakin farko shine matakin gafala, ba su ma kawo abu a ransu ba. Mataki na biyu kuma bayan an sanar da su, an faɗakar da su, kuma suka yi watsi da abin da aka sanar da su, wannan shine mataki na biyu. Saboda haka anan an siffanta su ne da siffofin guda biyu, ba wai ana nufin a lokaci ɗaya suka zama gafalallu kuma masu bijirewa ba, sun zama gafalallu kuma bayan an faɗakar da su suka zama masu bijirewa, wannan shine abin da ake nufi. Saboda haka kowace sifa akwai abin da ake kira muta'allaqinta, akwai abin da talate da shi. Na farko gafala, sun gafala game da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ni kira zuwa ga imani, da gargaɗi musu game da ranar alkiyama. To kuma bayan an musu gargaɗi, an sanar da su cewa abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na da'awa gaskiya ne, sai kuma suka bijire duk da yawan dalilai da suke gabansu wanda suke nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo musu da shi gaskiya ne. Sannan Allah ce ma yatihim min zikrin min rabbihim muhdathin illa sama'uhu wa hum yal'abun. Babu wani ambato ko wani zikiri, shine alqur'ani, da zai sabo da zai zo musu daga ubangijinsu, illa sama'uhu, face sun saurare shi, wa hum yal'abun, alhalin suna wasa. Wato babu wani abu na alqur'ani sabo da zai sauka, face suna sauraron sa cikin wasanni ba tare da sun bada hankali a kansa ba. Wannan kamar ana bayanin me ya jawo wato suka gafala suka kuma bijire me ya jawo gafalar da bijirewa a cikin zukatansu shine kasancewar su idan suka saurari karatun alqur'ani wanda a ciki ake fadakar da su ake jawo hankalin su ta hanyar dalilai sai su shagala da wasa sai shagala da wasa da wargi ba sa tsayawa su fahimci ma'anar sa saboda haka sai ya zanto alqur'ani kawai lafazin suke ji amma ba sa fahimtar komai daga abinda ake karanta musu kamar yadda Allah ya ce wa masalul ladina kafaru ka masalul ladhi yanaiqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a summun bukumun umyun fahum la yaqilun wato misalin wadanda suka kafirta kamar misalin wanda yake daga sautin sa ne ga abinda baya ji sai kira da sowa summun bukumun bai kurame ne bai baye ne makafi ne fahum la yaqiluna su ba su hankalta saboda haka sun zanto gashi suna jin sautin amma ba sa gane komai ana karanta musu alqur'ani amma ba sa ganewa wanda Allah ya ce afa min hadha alhadith ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkunu antum sabidun yanzu game da wannan zance kuke mamaki kuke dariya ba kwa kuka wa antum sabidun alhalin kuna masu gafala saboda haka suna ji ana karantawa amma kuma ba abin da yake shiga zuciyarsu ba abin da yake shiga ransu ballanta da har ya sa musu tsoron Allah ko ya sa musu cincincini anan Allah subhanahu wataala yana magana da Quraishawa da waɗanda ainihin suka bi tafarkin su daga cikin kafirai az-zikru idan aka ambaci az-zikr to ana nufin anan alqur'ani ana nufin alqur'ani kuma an kira shi da az-zikr wannan wanda masdar ne wanda yake nuna tsananin sifantar alqur'ani da sifar wa'azi abinda ya kunsa wa'azi ne da tunatarwa sannan aka sifanta shi da muhaddath muhaddath shine sabo abinda ake nufi da sabunta anan shine sabunta wajen saukar da shi wato wajen saukar da shi sabo ne a wajen su ba san shi ba ba yana nufin maganar Allah magana ce farariya ba maganar Allah ba farariya bace to amma gare su su da aka saukarwa wani abu ne sabo aka saukar musu shi yasa aka sifanta shi da sabo kamar yanda Abdullahi dan Abbas Bukhari ya rawaito cewa Abdullahi dan Abbas yana cewa malakum tasaluna ahli alkitabi amma bi aidihim wa qad harrafuhu wa badaluhu wa zadu fihi wa naqasu min me yasa kuke tambayar ahli alkitabi game da abin da yake hannunsu alhalin sun canza shi sun jirkita shi sun kara sun rage a cikin sa wa kitabukum ahdathu alkutubi billah tatra'unahu mahdan lam yashab alhalin ga littafin kunan shine littafin da bai dade da sauka daga Allah ba wato littafin da saukar sa bata jima ba sannan kuna karanta shi tsantsa ba tare da ya gaure da komai ba saboda cikin wannan magana ta Abdullahi dan Abbas ya sifanta alqur'ani da cewa ahdathul kutub wato littafin da yafi da yake littafin da yafi kowane littafi zama sabo wajen sauka daga Ubangiji subhanahu wataala domin shi ne littafin karshe saboda haka al-muhdath ana nufin al-jadid ana nufin al-jadid nuzuluhu mutakarriran ya sauka sabo kuma yana sauka yana maimaituwa wajen sauka wannan aya ta sauka bayan wani lokaci wata ta sauka anan kinaya ce game da rashin amfanuwarsu da wannan alqur'ani da yake sauka gare su duk sanda ya zo aka kuma saukar musu yayin da suke bukatar a saukar musu da shi to wannan saukarwar ba za ta amfane su ba ta fuskar ta sa musu tsoron Allah koda kuwa wannan zai zamo ya yanke musu hanzari ba za su zan suna da hujja a gurin Ubangiji subhanahu wataala ba ranar gobe kiyama su ce ai su sau daya aka taba saukar musu da alqur'anin nan kuma da aka saukar musu ba su ji ba ba su fahimta ba kuma daga nan ba a sake saukar musu ba Allah ya yanke musu wannan hanzari ta hanyar aka saukar da shi aka sake saukar da shi aka yi ta saukar da shi duk sanda suka shiga cikin wani rudani Ubangiji sai ya sake saukar da wani abu na alqur'ani dan ya warware wannan rudanin da suke ciki to wannan duk gaba ɗaya zai zanto ya yanke musu dukkan wani hanzari da za su yi gaban Ubangiji subhanahu wataala don haka bijirewar da suka yi ba ta da hujja Allah ya yanke musu wannan hanzari a gabansu ranar gobe kiyama wannan ayar da take kama da wannan ita ce fadar Allah a cikin suratu shu'ara وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين باب وني ذكري زي زو موسى دغا اوبنجي من رحمه محدث سابو فاشي سن سوراري شي سنا ماسو بجريوا وانا آية وسو دغا cikin الجهميه مسمم واسو عقيدر cewa القرآن فارلي ني فهكا با مغانر الله بچي بحلوكي ني حلتتشي ني كما سوران حلتو suna kafa hujja da wannan ayar cewa gashi Allah ya ce ba ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdathin cewa an sifanta shi da muhdath wato sabo to abinda aka ce sabo to yana da farko suka ce dan haka alqur'ani ba sifar Allah bace farariya ce suka yi hujja da wannan to wannan hujjar su hujja ce mara kyau saboda idan muka fahimci abinda ake nufi da muhdath ana nufin abinda yake sabo wajen saukar da shi amma ba wai yana nufin cewa farare bane kamar sauran fararru shi yasa aka sifanta shi da wannan muhdath dan a bambance shi da wanda bai sifanci da wannan ba kamar ka ce ma ya'tini min rajulin muslimin illa akramtuhu ba wani mutum musulmi da zai zo mun face na girmama shi ko ka ce ma akulu illa ta'aman halalan dan ka bambance shi da wanda bai sifanci da wannan sifa ba wannan shine dalilin sifanta shi alqur'ani da muhdath dan a nuna cewa alqur'ani wajen saukar da shi sabon abu ne kuma ya rika sauka kadan kadan wato ya rika sauka kadan kadan amma abinda yake alqur'ani na farko da aka saukar wannan kadim ne wato da dadde ne alqur'ani da aka riga aka saukar wanda shine farkon saukar da shi baitul izza sannan kuma aka rinka saukar da shi kadan 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 har zuwa ƙarshen lokacin saukarsa domin a larabce dukkan duk wani abin da ya riga wani ana kiran shi kadim duk wani abin da ya riga wani suna kiran shi kadim a larabci kamar kal urjunil qadim ko qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim wa idh lam yahtadu bihi fasayquluna hadha ifkun qadim afara'aytum قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فراك كلمة قديم أنا نتنا نفهم وانا أبدا يرغى وسأبو بوا فراك إتا كلمة قديم على رب تنا نفهم أبدا يرغى واتو يرغى واني أما باوي تنا نفهم أبدا باي دفركوبا كان إيتيو أبو قديم بعدين باي دفركوبا عند هكا نيدا ذا تشدوا لنا أبوا لأك سيفان تابا سدفركو تعالى تشيو أكما أنسان سدفركو to haka nan al-huduth a cikin lugar larabci shi ma abinda yake nufi abinda yake sabo saban nan ba lalle ya zanto yana da farko ba amma dai a gurin wanda ya same shi ya zanto sabo ne kiran al-muhdath da cewa wanda yake makhluq wannan harshe ne na ahlul kalam ba harshe ne na da yazo a cikin al-qur'ani ba ko a cikin harshen larabci sannan Allah subhanahu wataala ya ce lahiyatan qulubuhum لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون لاهية قلوبهم زكاة سنة قفل اللو وأسروا النجوى الذين ظلموا وأن سكي ذالنشي سكبوي تتونا ورشوا هل هذا إلا بشر مثلكم شنونا ونبني فاتشي متن كمركو أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ينزو كازو وصافي الحال كنا كني واتو أنان الله سبحانه وتعالى ينا جايا من حال سو كافري دنجل هذا القرآن ديسو كغريسو كما الله يجدد سو كدشي لوكشي بان لوكشي أما كما لاهية قلوبهم زكاة تنسو سلغا سنسو سنسي تكين غفلة rashin tintintini game da alqur'ani sun shagala da duniya sun shagala da sha'awar duniya sun shagala da rashin tunani game da ma'anonin alqur'ani ba sa tunani game da hukuncinsa ko hikimominsa ba sa tunani game da abinda Allah subhanahu wataala ya zuba a cikin sa na hujjoji da dalilai karfafa waɗanda suke nuna samuwar Allah da kadaitarsa da kuma gaskiyar annabinsa sallallahu alaihi wasallama domin babu yadda za a yi mutum ya amfana da abin da yake sauraro har sai idan abin ya je zuciyarsa ya tsaya yi tunani game da abin, amma in har bai je zuciyarsa ba to ba zai amfana da shi ba. Idan ya zanto lokacin da suke sauraron sa wasanni suke ciki kawai, suna wasa ne lokacin da ake gaya musu, ake karanta musu, to babu abin da za su ji sai dai sautin sa kawai, babu abin da za su ji sai dai su ji sautin karatun da ake musu, wanda kuma wannan sauraron sauti ba dan adam dabba ma tana iya sauraron sauti, amma kuma ba lalle ta fahimci abin da ake faɗa ba. Allah cewa asarrun najwal ladina zalamu, wa asarrun najwal ladina zalamu, alladina zalamu sune waɗanda suka yi zalunci, suka yi zalunci da kafirci, sune kafirai waɗanda suka zalunci kansu ta hanyar haɗa Allah da wani, ta hanyar kafircewa Allah. To wa asarrun najwa, sun ɓoye ganawarsu, tattaunawarsu, da tattaunawar nan tasu mai ta ƙunsa shine hal hadha illa basharun mithlukum, shin wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani bane face mutum kamar ku, wannan shine abinda tattaunawarsu ta ƙunsa. To a lokacin sun rika ɓoye wannan tattaunawar a tsakaninsu domin su nuna wa junansu cewa wannan da yake nuna muku cewa shi manzon Allah ne, ai mutum ne kamar ku, da halittarsa da kamanninsa da ɗabi'arsa da buƙatuwarsa ta ɗan adam duk iri ɗaya kuke da shi, babu bambanci, yana ci kuna ci, yana sha kuna sha, yana buƙatar hutu kuna buƙatar hutu, yana rashin lafiya kuna rashin lafiya, yana da iyali kuna da iyali, to menene fi ku da shi har da zai zama shi manzo ne da aka zaɓe shi aka aiko muku shi, ba aiko ku daga cikinku ba. Saboda haka sai suka dinga tattauna wannan a ɓoye, suna kuma ƙoƙarin su haɗa baki akan su sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam. To Allah subhanahu wa ta'ala ya san wannan, ya san abinda suka ɓoye da abinda suka yi a bayyane. Allah subhanahu wa ta'ala a nan kaga ya haɗa kalmar asir, abin asir da kuma annajuwa, wanda dukkaninsu suna nuna yin abu a ɓoye, yin abu a ɓoye, domin asir ka yi abu a ɓoye ba a sani ba, annajuwa shi ne tattaunawa a ɓoye. To duka Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna waɗannan abubuwa guda biyu duk yana sane da su. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum, wato ba su san cewa Allah ya san sirrinsu da ganawarsu da tattaunawarsu a ɓoye ba. A nan an haɗa kalmomin guda biyu waɗanda a zahiri duk suna ɗauke da ma'ana ɗaya, don a nuna yadda suke kaiwa matuƙa wajen ɓoye tattaunawarsu da shawarar da suke yi a kai, don kada wani ya ji abinda suke yi ya ɓata musu tsari. Saboda haka sukan tattauna ɗin, tattauna kuma sai sun ɓoye matuƙa da gaskiya da wani ba zai san abinda suke yi ba. Kuma dalilin ɓoyewar tasu, ɓoye irin wannan zance, shine kada musulmi su san irin kulle-kullen da suke yi, domin idan har aka san kullin da suke kullawa, Annabi sallallahu alaihi wasallam zai mayar musu da martani, zai mayar musu da martani. To don haka wasu da kansu sun san hujja da suke kokarin fakewa da ita hujja ce mai rauni, shi yasa suke ɓoye ta. Idan in ba mai rauni ba ce, me yasa suke ɓoye ta? Suna ɓoye ta ne don su fito su yaɗa ta cikin jama'a, mutane kuma waɗanda ba su da zurfin tunani su yadda su bi su akan ta. To kada kafin hujjarsu ta gama nuna, labarin ta ya fita, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya masa wahayi ya rushe wannan abin da suke ƙoƙarin kullawa, to shi yasa suke ɓoyewa. Ko kuma suna ɓoyewa wani ɓangare daga cikinsu waɗanda suke ganin alamar suna karkata zuwa ga gaskata Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wato lokacin da musulmi a Makka, abinan mutane a Makka suke ta ƙoƙarin shiga musulunci, yau a ji waɗancan sun shiga, gobe a ji waɗancan sun shiga, to duk wanda aka ga alamar yana ɗan nuna karkata zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, to sai a yi ta ƙoƙarin ɓoye masa, ko da bai fito ya nuna musuluncinsa ba, domin za a ce wannan tana yiwuwa ku gaya masa gobe ku je ya shiga musulunci. Saboda haka daga nan asirinku ya bayyana, kuma duk abin da kuke ƙullawa ya riga ya bayyana. Saboda haka sai suke ɓoyewa irin wannan, kada su sani, suke yi wa junansu wahayi da wannan a ɓoye, tare da gudun kada waɗancan su ji su kuma je su jefa shakka a cikin zukatan wasu mutane. lace hal hadha illa basharun mithlukum, wannan shine abin da suke tattaunawa a kansa suna boyewa, suna kawo shi da siga ta tambaya. Tambayar nan tambaya ce inkari, istifham ne inkari, ma'ana ba su iya, za a yi su iya yadda da haka a ce wannan mutum kamar ku kuma shi zai zama annabi? Ya za a yi, ya za a yi haka ta faru? Ma'ana ba yadda za a yi su yi imani da annabin wani mutum, da annabcin wani mutum ɗaya daga cikinsu. Sannan su ce afata'tuna sihra wa antum tubsirun, yanzu kwa rika zuwa abin nan sihiri, kwa rika zuwa kuna yadda da sihiri alhalin kuna gani? Ma'ana abinda ake yi a gabanku kuna ganin sihiri ne, kuma ku yadda ku gaskata ku bi annabi sallallahu alaihi wa sallam a kansa, alhalin kun san kuma wannan abu ba gaskiya ba ne, sihiri ne? Wato suna cewa tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum ne kamar su, mutum ne kamar su, to duk wanda ya yadda da shi akan manzancinsa, to sihiri aka yi masa. Tunda ta yaya za a yi ba sihiri aka yi masa ba, kawai ya yadda da wani mutum a ce kuma manzo ya yadda da shi ya bi shi? To in kuka ga mutum ya bi shi akan wannan, to sihiri aka yi masa. Da haka ko da kuka yi imani da shi, kuna bin wanda ya riga ya sihirce ku ne, ya sihirce ku da maganganunsa, ya sihirce ku da abin da yake karanta muku. Da haka sai suka ce ba za su bi, kada a bi shi, saboda bin sa alama ce ta an yadda da sihiri. Kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun, wanda suka kafirta suka ce kada ku saurari wannan alqurani, ku yi kakaci, ku yi ihu a cikin sa, wala Allah ko kwa ci galaba. Wannan yana daidai da fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Isra, insha nahnu a'lam bima yastami'una bih iz yastami'una ilayka wa idhum najwa iz yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Allah ce mu ne mafi sanin abinda suke saurarenka da shi, yayin da suke saurarenka da kuma lokacin da suke tattaunawa suna gana a ɓoye, yayin da azzalimai suke cewa in tattabi'una illa rajulan mashhura, ba wani kuke bi ba sai mutumin da yake matsafi, za ka kula bin matsafi ne a cikin abinda yake yi na tsafinsa. To wannan duk yana nuna cewa lokacin da alqur'ani yake sauka, alqur'ani da abinda ya kunsa na fasahar zance da balaga, yana ratsa zukatan dukkan waɗanda suke saurarensa a lokacin. Wannan sauraren da suke yi suna kuma fahimtar abin da ake karanta musu, ya sa da yawa daga cikinsu sun shiga shakkar abin da suke ji ko suke aikatawa. Don haka wannan ta sa da yawa suka fara shiga musulunci. Wannan shiga musulunci kuma ya tarima da su waɗanda suke kafirai a wannan lokacin hankali, suka riga ganin cewa yaya za a yi a ce an bari annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da ya zo da shi yana kwashe musu mutane. Dole ne su yi tunani su ga cewa me ya kamata su yi don su kare mutane daga shiga wannan addini. To daga cikin abin da ya kamata su yi shi ne su tattauna don su san wace kalma za su gaya mutane wadda za ta gamsar da su, su ƙi binsa. Wanda kuma ya bi shi, to wace kalma ya kamata a gaya mutane don su gane cewa ba a cikin hayyacinsa ya bi shi ba? Su gaya wa mutane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne, tunda mutum ne bai kamata su yadda da shi ba, ya ce shi annabi ne, tunda idan mai zai zama annabi bayan kamar kowa yake? Sannan kuma wanda suka bi shi su kuma a gaya wa mutane cewa sihirce su ya yi da sihirinsa, saboda ba cikin hayyacinsa suka bi shi ba. Don haka suka ɗauki wannan mataki, shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana abin da suke tattaunawa a kansa, da kuma irin wannan mataki da suka ɗauka, wanda kuma mataki ne wanda daga ƙarshe alqur'ani ya fallasa su, ya fito da abubuwan a zahiri. Ina ga za mu tsaya nan sai kuma gobe insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.